This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 27 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
A yau Asabar ma'aikatar tsaron Isra'ila ta bada umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a Gaza inda aka kebe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani bangare na Muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira. Sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin kasar Ukraine a cewar jami'ai. Kana wani jirgi mara matuki na Rasha ya taba wata motar daukar marasa lafiya da ya jikata direban. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa Lagos a yau Asabar, inda zai halarci wani taro kane Ghana da takwaransa na kasar China a wata ziyara zuwa wasu kasashen Asiya da dama da zummar karfafa alaka a yankin yayin da tattaunawa da Beijing ke karuwa.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya, matatar man Dangote ta ce a watan gobe na Agusta za ta fara fitar da man fetur ɗin da ta tace domin sayarwa a kasuwanni. A jamhuriyar Nijar kuma, masana harkokin hulɗa da kasashen waje sun bayyana tasirin fitowa daga kungiyar ECOWAS da kafa kungiyar IAS.
Wannan kasashe na Africa dole sai da dama za su zo su iske IAS da dama za su zo saboda sai da yawo bata kulla komai ba dama in ba da harka siyasa ba ta harka hin ƙarhi sai da yawo tun da ake cikin ta tun sonken zai na tana cikin ta kowa ya hu ya tabbata ya san da ba wani abu ta kai.
Bayan nan muna tafi da shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum sauraro ga labaran duniyar. A yau Asabar ma'aikatar tsaron Isra'ila ta bada umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a Gaza inda aka kebe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani bangare na Muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira. Umarnin ya biyo bayan martani da Isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin. Wannan umarnin kwashe mutane shine na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka kebe wa Falasɗinawa da suka tsire daga wasu sassa na Gaza. Sautari ana tada Falasɗinawa da dama da suke neman mafaka daga farmakin sama da ƙasa da Isra'ila ke kaiwa. A ranar Litinin jim kaɗan bayan umarnin tada mutanen, hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a gewayen Khan Yunis ya kashe akalla mutane 70 a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. Tana nuni da wasu alƙalumar da asibitin Nasser ya fitar. Wannan bangaren yana cikin yanki mai girman murabba'in kilomita 60 wanda aka kebe domin gudanar da ayyukan jin kai, wanda Isra'ila ta yi ta faɗa wa Falasɗinawa da su tashi daga gurin tun farkon yakin. Bangare mai girma na yankin an kafa ɗakunan tenti wanda ba su da abubuwan tsafta, kana ba asibitoci, sannan ba su samun isasshen taimakon jin kai a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin jin kan. Kimanin Falasɗinawa miliyan guda da 800,000 ne suke tsugune a wurin a cewar wani kiyasi da Isra'ila ta fitar. Wannan adadin ya kai rabin al'ummar Gaza mai mutane miliyan 2,300,000 kafin yakin. Sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin kasar Ukraine a cewar jami'ai. Kana wani jirgi mara matuki na Rasha ya taba wata motar daukar marasa lafiya da ya jikata direban. Sojojin na Rasha sun kuma harba akalla makami mai linzami guda da jirage marasa matuka 11 a cikin wasu yankuna 4 a fadin kasar. Sojojin saman Ukraine sun yi ikirarin kakkaɓo dukkan makaman. Da safiyar yau Asabar 27 ga watan Yuli, Ukraine ta kaddamar da akalla jirage marasa matuka 20 zuwa wasu wurare da ta auna a yankunan kan iyakar Rasha, sai dai hukumomin Rasha sun yi ikirarin kakkaɓo 14 a ciki. Jami'an Rasha sun ce an jikata akalla mutane 2 a lokacin da jirgi mai saukar ungulu daga Ukraine ya sake wani abin fashewa a kansu a yankin Kursk. musayar hare-haren jirage mara matuka da farmaki ta sama na zuwa ne yayin da sojojin Ukraine ke kokarin dakile nasarar da dakarun Russia ke yi a wasu wurare da dama akan iyakar da ake fafatawa wanda ya kai nisan kilomita 1,100. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Lagos a yau Asabar, inda zai halarci wani taro kane Ghana da takwarensa na kasar China a wata ziyara zuwa wasu kasashen Asiya da dama da zummar karfafa alaka a yankin yayin da tattaunawa da Beijing ke karuwa. Babban jami'in diplomasiya Amurkan yana shirin ganawa da Wang Yi na China a gefen taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudancin Asiya wanda ake kira ASEAN a takaice da ake yi a Vientiane. Blinken ya bada muhimmanci ga walwala da bude yankin Asia Pacific, wani suka ta hannunka mai sanda ga harkokin tattalin arzikin China a yankin da dabarunta da kuma neman faɗaɗa ƙasarta. Yayin jerin taruka da zai yi a taron ASEAN, tattaunawar sakataren za ta ci gaba ne da mai da hankali a kan ɗorawa kan gagaruman ci gaba da faɗaɗa hulɗar Amurka da ƙungiyar ta ASEAN, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar jim kaɗan kafin ya sauka Vientiane.
To nan ba da jimawa ba, Baba zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da yin fashin baki dangane da tasirin takaddamar da ke wakana tsakanin kamfanin tace albarkatun mai na Dangote da hukumar kula da cinikayyar mai ta Najeriya. Sai dai duk da haka matatar man ta Dangote ta ce a watan gobe na Agusta za ta fara fitar da man fetur din da ta tace domin sayarwa a kasuwanni. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A ranar 22 ga watan Mayu na shekara ta 2023 ne shugaban Najeriya na wancan lokaci Muhammadu Buhari gabanin mika ragamar mulki ga sabon shugaba ya bude matatar albarkatun mai ta Dangote da ke yankin Lekki na jihar Lagos. Matatar wadda ta lankwame biliyoyin dalar Amurka wajen gina ta na da ƙarfin sarrafa gangar ɗanyen mai 650,000 a kowace rana baya ga samar da dubban guraben ayyukan yi ga 'yan Najeriya. Dokoki da ka'idojin sarrafa albarkatun mai na Najeriya sun yi tanadin cewa tilas ne kamfanonin da ke aikin haƙar ɗanyen mai a ƙasar su samar da shi ga matatun cikin gida gabanin sayarwa ga alƙetare. Sai dai mahukuntan matatar ta Dangote na kokawa kan rashin samun ɗanyen man daga cikin gida.
Abin da yake faruwa a yanzu shi ne ana haƙo man ya fita. Mu kuma muna zuwa wata ƙasar mu je ko mu siyo irinsa ba shi da wani bambanci mu siyo mu kuma mu kawo shi Najeriya a zo a taci. A yanzu magana da ake kotun Satumba da zai kama muna neman kago guda 15 amma sun ce za su ba mu kago 5. To kaga duk inda za a yi dole mu je mu nemo inda za mu nemo ragowar.
Alhaji Rabi Abdullahi kenan babban jami'in cinikayya na rukunin kamfanonin Dangote. Sai dai yayin da matatar ta Dangote ke kokawa kan rashin samun isasshen ɗanyen mai domin sarrafawa, a baya-bayan nan an jiyo shugaban hukumar kula da cinikayyar albarkatun mai ta Najeriya Alhaji Faruk Ahmad na aibata man da matatar ta Dangote ke tacewa yana mai cewa ba shi da nagartar da ta dace, al'amarin da mahukuntan na kamfanin Dangote suka musanta.
Dole mu gaya duniya menene gaskiyar magana. Gaskiyar magana kuma shine na farko ba mu da wani nakasu a cikin wannan matata. Dama maganan ken da ake ta magana ce ta abin da ake kira sulfa. Mun tarar da cewa wanda ake kawo a ƙasar nan kai namu kyau ba sanda muka fara. Sanda muka fara namu yana wurin 600. Yanzu magana da ake a yau kwana 6 da aka gwada namu ya dawo 60. To shi kuma wannan abu ne da nan ba karama ita ce ken ba babba ba. Sai da haka mutumin da ya fara abu yana 600 ya dawo 30. To kaga ya zama ya shiga inda ake so. Ran wancan gwajin da aka yi 32. Yanzu magana da ake daga wannan ƙarshen watan nan za mu fara ma za mu koma goma. Goman nan kuma duk duniya babu wani wuri da ba zai shiga. Shi ne ya fi kowane mai na diesel kyau a duniya.
Yanzu haka dai masana tattalin arziki na fashin baki game da illolin kalaman shugaban hukumar kula da cinikayyar albarkatun mai ta Najeriya wato Alhaji Faruk Ahmad ga makomar tattalin arzikin kasar. Dr. Abdulsalam Kani na koyar da wannan fanni a Jami'ar Ilimi ta Sa'adatu Limi Kano.
Illolin waɗannan kalaman nasa yanzu ba wani mahalufi da zai zo Najeriya zuba hannun jari. Domin kamata yi in ma gaske ne to ka sanar da gwamnati, amma kawai ka fito ka kwance wa kanka zani a kasuwa. So yana da kyau mu gane cewa wannan kalaman da yayi Najeriya ya cuta, kuma abin takaici a ce wai har yanzu kamar shugaban kasa bai fito an masa hukunci, domin wannan kalaman nasa cin amana kasa ne.
Yayin da matatar ta Dangote ke fama da wannan kalubale da hukumomin Najeriya, mahukuntan kamfanin sun ce a watan gobe na Agusta, idan Allah ya kai mu, fetur din da matatar ke tacewa zai bayyana a kasuwannin kasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Rashin ayyukan yi da yanke albashi da tattalin arzikin kasar China ke fuskanta yana addaban wasu manyan masana'antu, a cewar jaridar South China Post. Kana masu sharhi na cewa wannan lamarin ka iya haddasa matsalolin siyasa ga jam'iyyar Communist China ta CCP. Kungiyoyin rajin yancin dan adam sun ce wannan lamarin ya haifar da karuwar zanga-zanga da yajin aiki da dama a fadin kasar. Sai dai ba su kai ga yin barazana ga jam'iyyar CCP mai mulki ko shugaba Xi Jinping ba. Amma wani mai sharhi ya ce akwai hadari da ke boye ga hukumomin China muddin ba su ceto tattalin arzikin kasar ba.
Babaya kun makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, shekara ɗaya da karɓe ragaman mulki daga hannun Bazoum Muhammad a jamhuriyar Nijar, hukumar mulkin sojan ƙasar da takwarorinsu na Mali da Burkina Faso sun kafa ɗingin bizar ƙasashe a cikin ƙungiyar IAS, domin a cewar sojojin da ke mulki a cikin waɗannan ƙasashen makomarsu ɗaya kuma ƙalubalensu guda. Kuma haka 'yan ƙasar ta Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin kafa wannan ƙungiya ga ƙasashen guda uku. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bakwai aiko mana.
Matsalar tsaro da kasawar mulkin fararen hula a kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso na daga abinda sojojin kasashen suka sanya gaba daga cikin dalilan da suka sa su karbe ragamar mulki, inda daga bisani suka bada sanarwar cewa sun balle daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka CDAO ko ECOWAS, tare da girka hadakar kasashen uku a cikin kungiyar IAS Alliance of Sahel States. Shin menene tasirin ka wannan kungiyar ta IAS ga kasashen uku da mal'ummomin su? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Jafaru Sarkin Shanu, mai nazarin al'amuran kasa da kasa.
IAS ba karamin tasiri na ba ga kasashen, ga al'umman kasashen nan guda uku, domin in ba kasashe ne ba wanda ake wanda su jaye ba za ta yi yawa ba ta kasashe makwabta da kuma kasashe sauran kasashe na Turawa, manyan kasashe. Kasan dai baka zuwa kai ta fada na banza, domin ɗaya mutane sun ce yau sun matsu, sun yi tunani mai zurfi tare da ma'ilmantan sun ga samun kungiya talaka irin tasu ya fi dacewa da tsayawa tare da waɗansu masu tamanin ansu da arziki. A kaga abin ya zama jariya, abin da ko bai kamata ba. Kina IAS tasirin ta ba dan karamin tasiri na ba. Ko mu da ke raye yanzu mu gani, ko dai mu su gani, ko jikoki mu su gani, kasashe ne waɗanda nan duniya za ta yi da su yayin da mutane abin ba su zato.
Su ma waɗansu 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin kungiyar ta IAS, ko a'a. Su ma da Habibu Mai Gushiya.
To gaskiya IAS jirka da hankali mata gaskiya ya kawo wani canji a nan Afirka ta yamma kudu da hamma. Abinda tasirin IAS haɗin kai da kuma tsaro, sa'annan kuma da manufa, da abinda an manufarsu na su dai sun kwace kansu ga uwagijiyarsu mulkin mallaka da ta yi musu, sun koma cin gashin kansu, suna tunkara 'yan ta'adda da kansu, suna fatattaka su. Gaskiya fi sabilillah cigabanta za a gani amma nan gaba, dan ka san mafi yawa mutane ta dumuman cewa tsaro ya ƙara taɓarɓarewa. To ba haka ba ne, in ka diba wannan kungiya duka ko shekara ba ta yi ba, kenan ana mata uzuri. Kuma in ka diba irin yadda take zabura wannan kungiya, ba kamar misalin su sai da yawo bane sun kai shekara 50 kenan bai yiwa aka kwatanta IAS da sai da yawo. Sai da yawo ita ce za ta ciya bata kawo wani abin a zuwa gari ba, amma ita IAS ayin ka ziba kasa ga shekara wura da an kai ta ai sai ta yi rawar gani.
Sunana Aramiya Abubakar, wanda an kai sani Aramiya Umar Baragaza, nanan birnin Kwari. Kaga Niger, Mali, Burkina. To yanzu duk da an kawar ga dan ta addaya cikin Burkina, insha Allah kashe zagi, in komai cikin Mali kashe zagi, in yayi cikin Niger kashe zagi. Kaga yanzu hadin kan da an kawo nan kasashe da iya Allah Niger zata samu hotel lantarki, Mali zata wadata, Burkina Faso zata wadata. To kidan ka gando an kace akwai hotel lantarki kasa inda ta inganta. To tattalin arziki na aka samu abu da kampun ma da wani kirkiruka da wani makamashi tun da Allah ya huri mana arziki na karkashin kasa.
Shi ma shugaba na kasa na kungiyar farar hula ta kare haƙƙin da adam yanci da walawala Alhaji Abdullahi Kado ai cewa yayi kasashen uku sune ke da arzikin karkashin kasa fiye da jimillar sauran kasashen ECOWAS kuma da zaran suka jefar da kudaden SEPA NGSA za su wa sauran kasashen yammacin nahiyar Afrika shashau
kaga da aka auna yawan kasan mu uku muhi kasa 14 ko 15 yawan wadin kasa su yawan al'umma suka yi muhi su arziki duka na karkashin kasa duka wayannan kasa 13 na cikin sai da ko 14 na cikin sai da muka baro muhi su wadin kasa muhi su arziki na karkashin kasa arziki ya tabbata kenan kenan tasiri ta kare kuma za mu rubawa da magana sai fadin ga in muka watsa sai fadin ga sai kaga duk sai muhi su arziki saboda dan shaho mana kashin kaji ne da a cuce mu ne to alhamdulillah muna tsammani za ta sati tasiri ya ta juni ai kasa 50 ne ko 59 ko 49 ne suka ga mu suka America dan mi su ba a ce ba su yi tasiri ba zan mu kuma ai da kadan kadan tana yawa kan a ce shekara da shekaru sun zama 20 ko sun zama 30
game da ficewa daga ECOWAS ko sai da yawo kuwa manazarcin harkokin kasa da kasa Jafaru sarkin Shanu na cewa
wadan kasashe na Africa dole su dinga da dama za su zo su iske IS da dama za su zo saboda sai da yawo bata kula komai ba sai da amma in ba da harkar siyasa ba ta harkar hinkari sai da yawo tunda ake cikin ta tun son kensa ina cikin ta cikin ta kowa ya hodi ya tabbata ya san da ba wani abu ta kai ba kwaruwa dai akwai ciki wadan yan sahiliyan din ga ana kwaro su yanzu kana gani yanzu dukiya mun muka hidda sai mu hidda dukiya kyauta ta shiga Nigeria ta shiga Ghana ta shiga wannan babu duwar ba mu samu komai in muka din suka dauko in muka dauka su kuma kayan da an ka shigo su mutanen kasar su ko mutanen Ghana ko mutanen Nigeria ko mutanen Benin su shigo da kansu ba amsa komai sai dai dan abin da suka waso na jami'an tsaro na bisa hanya to wannan ci gaba ina yake kuma al'umma na nana da bukatoci kasa na muna bukata yar na tashi mayar na karatu karatu ana so a inganta shi tattalin kiwon lafiya ana so a inganta shi ba mu cewa kodoshi sai mun jere wadan can da ba su kaunan mu sai mun jere su kodoshi su zo su dimu da tattalin kiwon lafiyar mu su mun tattalin makarantun nan mu su mun tattalin gonakin mu wannan kuma baya ne duk lokacin da mutum bai ta haitsai ba ko gidanka in baka ta haitsai ka zama gida na gaske ba to gidanka na zama ba naka ba
kasashen dai uku sun sha alwashin kawo sauyi a kowane fanni nan ba da jumawa ba a cikin kasashen nasu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Yau shirin a dawo lafiya zai leka jamhuriyar Niger ne biyo bayan gyaran babbar hanyar arewacin jamhuriyar Niger da ke zuwa matatar man kasar da ta wuce zuwa jihar Agadez har ma ta zarce zuwa kasar Algeria mutanen da magaram sun bayyana farin cikin su na gyara wannan hanyar da ta kyautata kai komo a yankin sai dai masu ruwa da tsaki sun nuna akwai bukatar yin doka da za ta taimaka wurin sa ido akan hanyar Tamar Abali ta tattauna da shugaban kungiyar direbobi ta Adalci a Damagaram ga kuma tattaunawar su
Ibrahim Danyaro wanda ake cewa Bamba da Aro President ke sandika na Transport Voyager Adalci na jihar Damagaram gaskiya wannan hanya mutane an sha wahala idisata wani an sha wahala lalle yin hanya alheri ne amma gaskiya mun ka ida ta mun sha wahala domin kankin ga an yi hatsari na babur ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba an yi hatsari na mota ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba an yi hatsari na manyan motoci sun hadu ba ɗaya ba biyu ba uku kuma akan wannan hanya ne kawai to amma cikin hikimar Allah gashi yanzu tana bisa hanyar ƙarita to ƙarita ma alheri ne kuma amma akwai matsaloli kusan mai bin hanya an kana tana kyau problem an fi da kyau problem mai rashin kyau in ba ta da kyau mutane suna ganin muguntakarta suna ta hankali sai in Allah ka hatsari. In kuma tana kyau gudu ne ake na sarrai sai Allah kawo hatsari, don saboda kisan da gaba ake shedanci duk wanda yake da gauga a musa tahiya to ina samu ribata shedan kuma sai kaga an samu matsaloli masu yawa na hatsari a cikin hanya. Domin hanya ce wadda duk wanda ya ganta yadda take alamar yinta, hanya ce wadda za a yi mai hwaɗi biyu, ɗaya ta je ɗaya ta dawo, ta shigo cikin gari gak da gari, ta shigo tsakar gari ma ta kwana ta koma hanya ɗaya. To gaskiya wannan hanya muna fata Allah samu ga ida ta lahiya, amma tana son a mutu dokoki wanda za a yi ɗaha a saman kanta. Me dokokin a tilisa wannan dokoki na bisa hanya wanda ake kawo su, don saboda a samu mutane kuma su yi amfani da shi da saboda samun rage a bisa dokoki. Domin wannan hanyar in aka kare ta a yanzu ina jin ita ɗaya ce a nan gaba, da cewa da ake cimma hanya wanda zaka je a saman kanta ba za ka dawo a saman kanta ma, amma kuma ta je ƙarshe tana komawa zaka je saman ta ka dawo saman kanta. Shi ne Bature yake cewa a karatun kwado na cikin masu kira sai a double sense situation unique dan fano ma na ainihi wanda ake sa a wannan ƙarshen hanya shi ɗaya ne a cikin kwado da ake koyan karatu, shi ɗaya take ne ake banda shi babu fano irin su wanda yake aiki a lokacin inda ka sa shi nan in hankali. To kinga wani mutane sai mun tashi kabarci a wayar da kan mutane kuma a yi kokari a yi kayan ɗa'a a saman dokokin da aka je a saman hanyar saboda a rage hatsari, da saboda babu ce riba direba ko wanda yake hawan ƙarfi babbar riba shi ya sauka lafiya ne, babbar riba babban jin daɗi babban cigaba ya sauka lafiya ne, babu asarar dukiya babu asarar rayuka kuma ƙasa ba ta yi asara ma mutanen ƙasa ba su yi asara ma. To amma in muddin zan mu yi aiki yadda muke so lokacin da muke so yadda muka dama, to a ƙarshe sai mu ga abin da bai kyau. Ina jan hankalin duk masu bin hanya su tu ita wannan hanyar da ake kyara wannan kilan bakwai da ya tsaka wannan, to wallahi ta yi kyau kuma hanya ce wadda take da hwaɗi take da hili wanda mutane su gani kaman suna yi tahiya fijin ne kamata. To gaskiya sai an yi hankali sai amma su masu yin hanya da Mr. Tekima wata kula da hanya a sa dole a sa dokoki a sa ka'idodi wanda mutane zai su kulawa a saman kansu, idan hankalin mutane kuma Allah ya sa mutane su yi aiki da hankali su yi aiki da dokokin da aka sa don a shiga a ciki a wata lafiya.
Ga dai wasu mazauna da magaran da ƙarin bayani game da wannan hanya.
Sunana Babai. Ra'ayina gaskiya da mun sha wuya mu bita a sama mu bita a ƙasa babu lokacin da mu bita ba, amma yanzu Allah ya kawo lokacin shi Allah Ubangiji ya taimake mu, yanzu gashi hanya muna ga alamun kawata kare gurin Allah. Mu abinda muke fata ya mu ce Allah Ubangiji ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri wanda suka yi kokarin yi mana hanyar nan Allah Ubangiji ya biya su.
Amma da ana
tunani dai ba dai sahu ne mun ta yi yau da gobe mu karya wannan gashi yanzu muna binta a guje muna huciya kenan, kin ga dole mu yi murna. Yawa a gurguje ba muna ta binta kenan dole ne mu yi murna da wannan hanya da aka yi mana.
Mutari Usman gaskiya hanyar nan alhamdulillah hanya Allah ya taimake mu Allah kawo lokacin yin ta wallahi sosai mun yi farin ciki mun yi murna sosai da wannan hanya da Allah ya taimake mu ga ta nan yanzu dai ana gyarawa. Manya ta yi kyau alhamdulillah. Kai wahala ko wahala ai sosai hanyar nan lokacin nan gara muna ga kura sosai mun sha wuya a ɗan rika wallahi da yawa ma na a gabanmu muga nan haka kai ta yi haba a ɗari ruwa an yi ta yi amma yanzu alhamdulillah.
Malam Siraje ba. To an fuskanci matsaloli gaba daya lokaci ya wuce yanzu kuma an samu sabon sauyi an yi kwalta sai dai kuma kiyaye ta kamar ashe motoci saboda wani bakin mai a samanta zuwa wani jan wani karhe da za a yi a kai kaya dai namu ne a kai mun ga mun gyara mu ne zai amfana da mu da ɗiyanmu mun bata kuma halo gurbin da za a koma kenan. Irin wahala da muka sha a baya, muka rasa an sha wahala, mun rasa uwayenmu, ga mu ma yanzu duk kai mun je likita gyaran ido. Duka kura ce wallahi babu irin wayo mura biki jin yanda nake magana akan an yi gyaran ma. Matsaloli da dama duk wanda yake nan ko ki kalle shi, magana da zai miki ba magana shi bace ta da. An sha wahala, an yi cututtuka da wani tsayin mu mun rasa su ma mara ta kashe shi. Kenan babu wani zancen tunda dai abu ya riga an huce ya samu wanda yake aka same shi. To wanda aka samu sai a gyara saboda ka koma gurbin da. Eh mu dai abin da zamu ce da wanda suka yi wannan aikin, Allah ya musu albarka, Allah ya sa amfane mu gaba daya, Allah ya sa mu ci moriya abin gaba daya.
Assalamu alaikum, sunana Mamman Kalla. Wallahi wannan hanyar ni ke bakin wannan hanyar shekara 7 na sha wahala bisa hanyar nan. A yanzu wannan hanya mu abin da zamu yi sai horin ciki mai murna a wannan gwamnatin ta yanzu da ta hau busa wannan mulkin har ta zo ta tuna da mu aka zo ake kula da wannan hanya aka gyara. Mu mun san can baya ainihin baya dama aikin da aka tsiga ba dan ayi shi bane ba, a'a aka gabata a yanzu su ya kamata su dauki matakai.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan Washington DC, Baba Yaku Makeri nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu gauren nan Moda, jihar Zamfara. Yake hakika bai kamata a ce gwamnatin shugaba Tinubu adawa da gudanar da zanga-zanga ba akan mawuyacin hali da al'ummar Najeriya ke ciki. Kasancewar a lokacin mulkin tsohon shugaba Jonathan Tinubu cikin na gaba-gaba wajen gudanar da zanga-zanga a wancan lokacin. Don haka, don har gwamnatin shi ba ta son a yi mata zanga-zanga, to ta magance matsaloli da masu shirya zanga-zanga ke magana a kansu. Sako na gaba ya fito ne daga Hamidu Kalalabuwa, jihar Difa. Yace salam biyo Hausa, da fatan kowa yana lafiya. Ni fa gargaɗi na da kira na zuwa ga al'umma ƙasar mu Niger bisa ambaliyar ruwa. Tun yanzu su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa. To da fatan Allah ya sa sun ji wannan sako nawa, amin summa amin. Kada da tallafin man fetur a buɗe boda shine kadai zai hana mu fita zanga-zanga. Sako daga baban gida Buwa Fajewa da karamar hukumar ta kai. Sai sako daga Umar Ari Badai Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Niger. Yace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Hakika ziyara aiki da tawagar ministan cikin gida na jamhuriyar Niger suka kai jamhuriyar Benin. Domin rawar tsama da ke faruwa tsakanin su, hakika wannan ziyara abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kudin soso da sabulu har da ma turaren fesawa. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yaguri. Yace Allah ya sa ziyara aiki da mataimakin sakatare general na Majalisar Dinkin Duniya Amina Mohammed ta soma a wasu kasashen yammacin Afirka domin tattaunawa da shugabannin kasashe kan muradin karni na 2030 kwalliya ta biya kudin sabulu. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
A yau Asabar ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a Gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani bangare na Muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira. Umarnin ya biyo bayan martani da Isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin. Wannan umarnin kwashe mutane shine na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka keɓe wa Falasɗinawa da suka tsere daga wasu sassa na Gaza. Sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar Ukraine a cewar jami'ai. Kana wani jirgi mara matuki na Rasha ya taɓa wata motar ɗaukar marasa lafiya da ya jikata direban.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauki da bada umarni ke injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.